Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa.
Wanda baya shine ta da mu, sanda ne arzikin mu shine uwa uwa.
Karshen shekarar da ta gabata ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da shirin noman alkama a jihar Jigawa dake arewa maso yammacin kasar. Yanzu haka da yake malin watanni biyu kenan tun bayan kaddamar da shirin noman rani na bana. Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namaji kan noman alkama na bana, inda ya fara da tambayar sa kamar haka.
Yadda aka fasalta bada tsarin nan, an ce Jigawa an bata kashi 40 bisa ɗari na adadin ma wato kayayyakin da za a ba manoman nan. Ina kwana zancen tunda aiki ya fara kankama, misali gwamnati na samun rahotanni da al'amuran ke tafiya.
Alhamdulillah, ai kullum kusan duk sati sai an ba mu rahoto me yake faruwa, sannan bayan rahoton da ma'aikata za su ba mu, muna da mutane daban-daban da suke ba mu rahoto. Bayan haka kuma nima kaina ina zagawa daga abin da yake nima manomi ne, nima ina cikin harkar su ba wanda komai muna da. Kuma dai alhamdulillah wannan noma alkama ya kankama mutanen Jigawa, ina musu godiya kwarai da gaske don sun karɓi wannan tsari kwarai da gaske. Kuma ina tabbatar musu insha Allah ba za su yi da kasani a cikin wannan harkar ba. Muna roƙon Allah da ya shiga cikin al'amarin, Allah ya kai mu da samun nasara. Amma insha Allah kamar kashi 40 da aka bamu, kusan alkama da muka noma yanzu ta kai kusan hekta 50,000 a jihar Jigawa.
Your Excellency, ka ce a lokacin a jawabinka gaban mu, ka ce gwamnatin jiha ta yi wa manoman nan 'yan Jigawa garanti a wurin wani banki ko ne ma'aikata ce da za ta ba da lamani. Akwai matakai, misali watakila za a yi ƙarin a suke saboda zancen dawo da kuɗin nan?
Su wannan kamfanin da suka yi garanti ɗin nan sun zo sun ba manoman nan training na yanda za su yi, ai za a ci gaba da harkar alkama nan. Sun ba da training, kuma training ɗin an gaya manoman nan abubuwa yadda za su yi ƙoƙari su tafi da harkar aikin nan na alkama. Wannan an yi ne domin a tabbatar cewa ba a samu matsala ba idan aka zo karɓar biyan bashin nan. Kuma kamar yadda muka ce, kusan yanzu gwamnatin jiha tana yi wa dukkan manoman jihar Jigawa rijista. Za a maka rijista a gonarka, za ka sai a gefen gonarka a maka rijista, a ɗauke ka, a ɗauki girman gonarka, a ɗauki inda take. Duka muna da coordinator yanzu, abin da muke ta yi kenan. Saboda haka duk lokacin da muka zo za mu ba da taimako, mun san waye manomi, mun san waye babu. So wannan abin yanzu yana tafiya. So in Allah ya yarda, kamar yadda na faɗa, manoman Jigawa ba za su ba da kunya ba. Wannan duk waɗannan mutanen da muka garanto insha Allah za su biya kuɗin nan, kuma za a karɓe shi cikin sauƙi.
Farkon aiki, Your Excellency, na aikin ba da rabon kayayyakin nan, an samu ƙorafi cewa a tsarin ana fifita wasu mutane 'yan siyasa waɗanda ma ana zargin kamar ba manoma ba ne. Gwamnati ta samu wannan rahoton, kuma wani matakai ka ɗauka?
To gaskiya an samu matsaloli, amma dai babu zancen magana fifita 'yan siyasa a cikin gaskiya. An samu matsaloli, kuma duk wani sabon abu ya taso dole za a samu matsala a cikinsa. Babbar matsalar da aka samu, an samu matsala na na'ura, watakila sunayen waɗansu bai fito da wuri ba, waɗankila bai fito da wuri, musamman a wannan aikin kwamishina na tasa da gaba ɗayan sai tafi zauna a Abuja. Ana ta yin wannan duk inda muke da matsala, mu ce masa to ka gaya musu ga matsalan. Da haka Allah ya taimake mu har muka samu mutanen mu suka samu kayan nan. Kuma kusan kowane manomi yana cikin farin ciki da sauransu, amma babu matsalar cewar an ba 'yan siyasa kayan nan. Gaskiya babu wannan matsala. Kuma wannan harka da muka sa ta a gaba, harkar noma a jihar Jigawa, babu wata sana'a da ta wuce harkar noma. So in Allah ya yarda, za mu ci gaba da ba da dukkan tallafi domin a bunƙasa harkar noma a jihar Jigawa. Insha Allah sai mun mai da Jigawa ita ce jihar da ta fi kowace jiha ba da gudunmawa a harkar noma a Najeriya. Wannan shi ne abin da ya so, muna fata mutane za su ci gaba da haƙuri, kuma su gaba da ba gwamnati haɗin kai, musamman matasa muna kiransu su ɗauki noman nan. Yanzu ya zama sana'a, ba wai harka ba, so muna so noma ya zama sana'a. Kuma a shirye muke musamman muka kafa hukuma domin ta tallafa musu, su matasa su samu abin yi. So saboda haka su rungumi wannan harkar noma ka'in da na'in, insha Allahu rabbi gabaki ɗaya mu za mu fitar da jihar Jigawa daga cikin halin da cikin Allah ya yarda.
Har ila yau, Mahmud ya tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin manoma a jihar Jigawa, Alhaji Ali Yunusa Ndutse, inda ya tambaye shi kowane hali ake ciki dangane da noman alkama na bana.
Wato halin da ake ciki yanzu a jihar Jigawa mu dai a kayan da gwamnatin tarayya ta raba mana a yanzu karkashin gwamnatin shi Umar Namadi, wato manoman mu da suke jihar Jigawa sun amfana kusan mutum 400,000 wanda gwamnatin Umar Namadi ta sahalewa manoman mu a jihar Jigawa ta basu. To yanzu kuma noma ya kankama, kuma duk inda ka je ka a jihar Jigawa guraren da aka yi noman alkama nan, to ina gaya maka cewa babu zoni zancen tambaya, an yi wannan noma an shimfiɗa shi.
Gwamnatin Jigawan ta yi muku wato garanto, sannan ku shugabanni ku ne kuka karɓi kayayyakin nan kuka dankawa su ƴaƴan ƙungiyoyinku. Wanne matakai kuke ɗauka don ganin cewa idan aka gama noma ɗin aka girbe ita alkama, manomanku ba su baiwa gwamnati kunya ba wajen biyan komai da kuɗaɗen nan na kayayyakin aiki da aka ba su?
Kamar yadda ita gwamnatin jihar Jigawa ta kirawo mu ta yi mana bayani akan cewa duk mutumin da aka baiwa wannan kaya na noma, to da ya tabbata da cewa ya biya wannan kaya, musamman ma mu 'yan kungiyar Amana Farmers da yanzu haka din nan muke bin gonakai wannan duk aka ba su wannan kayayyaki, a muke tabbatarwa da cewa umarnin da gwamnati ta bada to sun bi wannan umarni, kuma an yi noman, kuma hakika an yi noma, sai dai waɗanda ba a rasa ba. Yawanci waɗanda ba su yi noma ba na jikin gwamnati ne, musamman ma irin kwamishinoni da wannan suke da shugabanci a cikin gwamnatin Umar Namadi. Amma mu manoma talakawa na ƙasa, to mu mun yi noma, kuma muna shiri akan yanzu noman shinkafa wannan shi gwamna ya bujiro mana, wannan za mu ɗora akan wannan noman alkama.
Yanzu kuma sai sashen kasuwa, inda za mu leƙa kasuwar Taron da ke jihar Kano Najeriya domin jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon.
Sunana Suleiman, mai sayar da shinkafa da wake. Abin da nake sayar da shinkafa ba ta dafawa 300,000, akwai ta tuwo 300,100 fara ta tuwo, sai wake ja 200,500 fari manya 200,400, wannan shine farashin a yau da yake da nake saiwa kaya yau. Tunda ya fara hawa bai hanzu bai sauka, sai dai kawai ke hawa yake, baya sauka da ɗan dai watan daga dai farkon January, December, January har zuwa yanzu. Gaskiya kaya in yi hagu baya zakowa, sai dai ƙara yin sama. Ba ciniki, kuma riyon mata da saboda yanzu kaga inda zaka zo kai ciniki da ka sai da kai cinikin 150,000, yanzu ka zo kai cinikin naira 27,30, kuma haka zaka hakura ka tashi. Matsalar da muke fuskanta dai kawai abinda zaka yi ciniki, riba da ka samu kuma bata kai takaci da kula da iyalinka ba, saboda kullun kayan ba yake, kullun jarin ba yake. Mu kawana ne ma zuwa mu dauko buhu daya, buhu biyu ya kare mu kowa mu dauko mu saka sai wani.
Assalamu alaikum, sunana Kamisu Usman, mai sai da taliya. To farashin ka dai tun a satin nan da aka shigo taliya da muna sai da ta 1,400 kwano, amma a yanzu sakamakon faraji yayi tsada ta koma 1,800, shi kuma makaroni ya koma 1,600 kwano daya. Tunda kaya suka yi tsadan nan, ciniki ma ya ragu sakamakon tsadar ta yi yawa. Kowa dai baya son tsada, sauki yake so. Kuma ga shi kaya sun yi zama a hakan, sun yi tsadan ma ba sa samuwa.
Ni ne Ibrahim Labaran, mai sai da garin tuwo da na dan wake da na dawa. Farashi yau da jiya muna sayarwa 1,700 da 800, amma wanda muka samu yau ya koma za a sayar 1,600 na masara, na dawa za a sayar 1,500 sakamakon da 1,600. Taliya muna sayarwa 1,800, makaroni muna sayarwa 1,600. Duba da yadda kaya ya yi tsada, mutane ba sa iya sayan kayan, maimakon mutum ya sai rabi, mai sayan rabi sai ya zo ya auna gwangwani biyu uku, ko yanzu ma ga wani mutum ya zo haka na auna man makaroni gwangwani uku zai je yi maneji da iyalinsa, maimakon da yakan sayi rabin kwano ko kwano guda ko ma fiye da haka.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, dan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yau a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, kuma gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi, wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari, da kuma Jule Ladas Gresham, taimaka ta da sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Kamu mantap aja sih, tidak ada mu. Sandarin aja jumpa sih, ya.